Ya Allah maruka Allah ni kai ne naruka barokika tonka huiba Kujama tambaya nikeda Minene dunia minene dadin dunia.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike ke nuni da cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata ma'aurata ta fuska daban-daban. Sai dai za a bi mu bashin karashin wannan nazarin domin mu haska fitila kan bikin ranar mata ta duniya da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata. A hirarta da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri, barista Aisha Ado Abdullahi ta bayyana tasirin wannan ranar.
Na farko dai akwai mutane da suke tunanin cewa bai kamata a dinga ware rana a ce na abu kaza ba, misali kamar mata, wayan ana cewa ana bikin ranar mata. Mata da yawa suna cewa kullum ma ranar bikin ranar mata ne. Maza da suke ganin darajar mata, suke ganin mata iyayensu ne, suna cewa ba sai an ware rana guda ba, in ba haka ba a ware ranar maza mana. To amma dai wani lokacin irin wayannan abubuwan suna da fa'ida na musamman. Mace, mun san cewa a cikin al'umma, al'ummai kala-kala, kowa da irin fahimtar da yema mace. Tarihi ya nuna cewa da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi, da ya kamata a kula da shi, da ya kamata a ɗaukaka, da ya kamata a seta, da ya kamata a lura da shi, kuma a tafi da shi a tsari. To tsare-tsaren ne yawanci kamar ana irin rana irin ta yau ake fito da tsare-tsaren.
Tunda kin magana tsare-tsare da batutuwa, na san bisa al'ada kowace shekara akwai taki na musamman abin da kuke cewa themes. Menene taken na bana kuma me hikimar fitar da shi?
Yawwa. So taken ranar mata ta duniya ta wannan shekarar 2025 da Hausa kenan zan fassara su cewa a gaggauta kaddamarwa ko a gaggauta aiwatarwa. Abinda kuma ake nufi shine shekara da shekaru ana cewa a'a ana kwatanma mata haƙƙin su, a'a a ɗaukaka mata, a daina wulakanta mata, a daina cin zarafin mata, a zayyana matakai a kowane bangare na rayuwa da zai ɗaukaka mata, da zai duba al'amuran mata ya sa su a matsayin da zai tabbatar da darajarsu, da kuma saboda rauninsu ya tabbatar da an ba su dama da za su yi rayuwa cikakkiya cikin aminci. So shekara da shekaru ana ta alƙawari kala-kala, ana ta a yi rubuce-rubuce, an yi wancan kundi, an yi wannan kundi. To amma an ka duba ka gani alƙaluwa sun nuna cewa akwai, na iya cewa na ƙasu, amma ba na son amfani da kalmar na ƙasu a jan ƙafa. To shine yanzu wannan taken ana so a duba wai menene abubuwan nan da suke ta janyo jan ƙafan nan, ana so a cire su don a gaggauta aiwatar da mata kan nan da ake cewa. To shine taken wannan shekarar, a cire abubuwan da suke kawo na ƙasun nan, a gaggauta aiwatarwa da alƙawura da tsare-tsare da ake ta zayyanawa shekara da shekaru.
Wannan shekara da shekarar da kike ta magana, wai me kuke la'akari da shi cewa ya fi damun mata ne, kuma kuke ganin har yanzu ana jan ƙafa wajen aiwatar da ko magance shi ko kuma samar da shi?
To kaga wannan tambayar da kai tana da faɗi kuma tana da bangare-bangare gaskiya.
A takaice a dunkule.
Ni bari in baka, ba ma a takaice a dunkule ba, bari in baka kawai ta bangare na matsayina na lauya. Ka gane, don in kai tattauna da kila ma'aikaci asibiti ko likita abinda za ta faɗa daban, ƴan jarida kila abinda za ta faɗa daban, ko malaman makaranta abinda za ta faɗa daban, kowa zai kalla fuskar. In fact akwai matan da matan
gida ne, akwai abinda aka tarayya a kansa.
Yawwa, ni akwai abinda aka tarayya a kansa, amma bari in baka haske don kasancewa da lawyer kake magana. Ni a matsayina na lawyer na san cewa muna da dokoki kala-kala kyawawa da suke fitar da haƙƙi iri-iri da za su taimaki ƴa mace yarinya tun tana ƙarama, da za ta zamana tana matsayin da za ta samu cikakkiyar rayuwa ta aminci, da zai ba ta ƴanci, ya ba ta ƴanci da za ta iya ta yi rayuwa a mutunci a aminci. Kuma wannan ya yi la'akari, dokokin sun yi la'akari da ya zama na cewa kowace mace ba kamar yanzu dokokin mu na kasa ba za a ce a yar arewa ita na ta tsarin daban ba yar kudu tsarin ta daban ko kuwa a yar masu kudi tsarin ta daban ƴaƴan talakawa a an yi tsari wanda ya ba wa kowa na bai daya kowace ya ba ta dama da haƙƙi na cewa dole a samu mata ilimi nagartacce dole ne a kula da ita a kula da tsaranta kar a batta wani abu ya zo ya mata illa a ko ina ko a makaranta ne ko akan hanya ne ya zama na rayuwarta yana cikin tsari da aminci
kenan kina ganin waɗannan tsare-tsare da kike faɗa misali ko na dokokin da aka samu musamman a Nigeria kamar wato aiwatar da su har yanzu ba a kai ga gaci bane
to kai ai a matsayinka na ɗan jarida ka duba mana ka gani duk wani matsala in aka samu duk wani rikici idan ya tashi su waye kake ganin cewa su suke wahala su suke zama mai victim ne da Hausa su suke kwana ciki ba mata bane mata da yara daya daga cikin abubuwan da muke yi a matsayin mu na lawyoyi na wayar da kai muna wayar da mata dan kuma yana daga cikin abubuwan da yake kawo na kasin ita kanta macen mata san ma darajar ta san ma abin da ma za ta iya yi dan in aka bar mata da yawa musamman waɗanda suke da karancin ilimi suna ganin cewa wai dan ana cewa suna da rauni shikenan ba za ki iya tashi ki tabbaka komai ba a ki zama na ma cewa a matsayinki na uwa ko ƴar uwa ko kanwa ko ƴa kina iya ki duba dan uwanki kin ga ya zo ya dauko wuka ko ya dauko wani dai makami zai fita ya je ya wani ta ki zauna da shi ki ce kai wa Allah in dai kai dana ne kar ka fita ko a'a in dai kana so ni ina matsayin matarka in kula da ƴaƴanka in ba so kake yanzu ka je wani abu ya same ka bai yanzu ya kake so in yi ni da ƴaƴanka dan Allah ka zauna aka ga wannan ba karamin karfi bane kuma za ta iya ta gaya miki jawo hankalin shi ya aje wannan makamin kai ya fita
kun gamsu da yadda wannan kaso 35 din nan na cewa lalle gurabe na mulki na bangaren zabe kun nadi a Najeriya a dinga abaiwa mata misali su
to ai ka ce wai ko mun gamsu to mun gamsu din muka ce kamar yadda na fara da maka bayanin cewa duk irin waɗannan tsare-tsaren da dokokin da aka shimfiɗa muke so mu ga an tabbatar da su to affirmative action ka ce na kaso 35 ina aka samu kaso 35 din a gwamnatance ina aka samu nan yanzu ana magana wannan ce ku ce din da ya abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a cikin 109 mutum nawa ne mata hudu to ina maganan affirmative action ina maganan kashi 35
kashi yanzu an dakatar da ɗaya masu uku
ana nema a dakatar da ita dai muna kokarin mu ja hankali su cewa su dai ƙara dubawa dan za su iya zauna su ƙara dubawa a janye wannan mataki da aka ɗauka saboda gaskiya ba a ɗauka a bisa ƙa'ida da bisa tsari ba to tunda an jawo hankalinsu yana iya yiwuwa su farga su zo su ƙara dubawa su gani
da aka ne magana affirmative action
har yanzu ai yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan matakin taken wannan shekarar na cewa accelerate action din nan a jaddada daukan mataki wurin aiwatar da irin tsari irin na affirmative action din
wai to amma wai amma ina gize ki saka ne su sakon naku ne ba kwa bin hanyoyin da ya kamata ya je inda ya kamata ya je
to ina dai so ka fara gane wani abu na farko shine duk wani abin alheri da ya tasiri ba a yin shi a dare daya so zamu dade shekara da shekaru zamu ci gaba da wannan tabbatar da cewa an ci nasara wajen tabbatar da yanci da haƙƙi da daraja mace saboda macen nan dai ko an so ko an ki ko ita kanta ta so ko ta ki ita ce uwa ka ce ina giza yake saka ɗaya daga cikin abin da muke kallo na matsala shine duka bangaren musamman bangaren ita kanta macen dan ai sai kin san kanki kin gane darajarki kin gane matsayinki da mutunci ki har sannan ma zaki fita ki nuna cewa kina da mutuncin da kuma wani ma zai gani shi ma ya dora in baki dauka ba to waye wani ne zai zo ya miki to yana daga cikin abin da muke jaddadawa muke saka karfi matan ma su rike mutuncin su gane darajar su sannan ma abokanan tafiya ne saboda wannan rayuwar mata ba za su iya yin ta ba sai da maza haka zalika maza ba za su iya yin ta ba sai da mata to in ku duka bangaren da kai daraja to ai ku dole a zauna a saka tsare-tsare a kuma aiwatar da tsare-tsare na daraja juna da daukaka juna da martaba juna sai kaga al'ummar mu ta yi dadi
to nan gaba a shirin zamu nazarci wannan batun kason 35 cikin 100 nan da ake magana daya daga cikin matsayar da aka cimma da kasashe da dama na duniya suka rattaba wa hannu bayan taron mata da aka gudanar shekaru 30 da suka shige a birnin Beijing, wanda yanzu haka ake tattaunawa akai a taron kolin mata da ke kankama a shirkwatar Majalisar Dinkin Duniya ta birnin New York. Muna godiya ta musamman ga bakuwar mu barista Aisha Ado Abdullahi da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi